Masu sauraro kun kamo sashin Hausa na muryar Amurka a shiri na musamman daga nan babban birnin Najeriya Abuja. Madina Dauda da sauran abokan aiki ke muku maraba da kamo shirin sashin Hausa na wannan lokaci. Kai tsaye ta radio da shafin mu na yanar gizo kan sashin hausa.com ko voahausa.com. Kazalika za a iya sauraron wannan shiri ta gidan radion amfani Fara'a da LOL muryar Arewa a Jamhuriyar Niger, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi, Ghana. Nan na musamman zai fara ne da labaran duniya, sai kuma alwashin rundunar sojan Najeriya kan gamawa da Boko Haram, duk da yadda wasu ke cewa ana samun kwangaba kwan baya. Kazalika muna da rahoto kan lamuran da suka shafi mata da sauran rahotanni da zamu kawo muku a shirin. Yanzu dai a gyara zama.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasar Koriya ta Kudu ta keɓe wasu larduna da ke kudu maso gabashin kasar waɗanda cutar COVID-19 ta fi wa illa a matsayin wurare masu buƙatar kulawa ta musamman saboda bala'i, wanda hakan ya sa sun cancanci taimakon kuɗi da agaji. Akan ɗau irin wannan matakin ne a lokacin mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da kuma wasu bala'o'i da suka gama ƙasa. Koriya ta Kudu na da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus mutum 8,162. Kasar Australia ta ce dukkan matafiya zuwa kasar su keɓe kansu na kwanaki 14, kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo kasarta. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakan ne domin daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki, kasar Australia ta ce duk matafiya zuwa kasar su keɓe kansu na kwanaki 14, kuma babu wani jirgin ruwa da zai shigo kasar tashar kasarta. Prime Minister kasar Scott Morrison ya faɗi jiya Lahadi cewa an ɗau waɗannan matakai ne domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a kasar ta Australia. Ya ci gaba da cewa,
"We will impose a universal precautionary self-isolation requirement on all international arrivals."
Ya ce, "Za mu wajabta amfani da matakan kariya da duniya ta ayyana na keɓe kai ga duk waɗanda suka shigo ƙasar, farawa daga daren yau." Bugu da ƙari, gwamnatin Australia ta hana jiragen ruwa shigowa ƙasar cikin kwanaki 30. Ƙasar Spain kuma ta sanar Asabar, ranar Asabar, cewa za ta yi matukar takaita tafiye-tafiye a cikin kasar mai dauke da mutum miliyan 46 domin daƙile yaduwar cutar ta coronavirus da ta zamo annoba a nahiyar Turai. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ƙara da cewa,
"Nuestra misión y determinación les quiero trasladar es máxima."
Ya ce, "Ina so na isar muku da wannan sako na cewa burinmu da kuma aniyarmu sun kai matuƙa. Waɗannan matakai na kare ɗan ƙasa ne da kuma daƙile ƙwayar cutar. Sannan daga yanzu za mu shiga wani sabon babi inda za mu yi amfani da wasu tanaje-tanajen doka da kundin tsarin mulkin ƙasa." A jiya ne ‘yan ƙasar Faransa suka fara kaɗa ƙuri'a a zaɓen ƙananan hukumomin ƙasar, duk da cewa ana ta hasashen jama'a ba za su fito ba saboda ɓarkewar cutar coronavirus da tsoron cuɗanya da jama'a. Shugaba Emmanuel Macron yana cewa za a samu koma baya a demokradiyyar ƙasar idan ba a gudanar da zaben akan lokaci ba. Dubban magadan gari da shugabannin ƙananan hukumomi ne za a zaɓa a wannan zaɓe mai zagaye biyu. A ƙoƙarin ƙasar ta Faransa na yaƙi da cutar coronavirus, ta rufe hasumiyar Eiffel Tower da kuma shiyar Louvre. A jiya Lahadi ta rurrufe gidajen cin abinci da wuraren kallo da kantina waɗanda ba su zamo tilas ba a faɗin ƙasar. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen ran 22 ga watan Maris. An sako wasu mutane biyu da aka sace a ƙasar Burkina Faso a watan Disamba ta shekara ta 2018. ofishin jakadancin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali ya faɗi cewa an samu Edith Bowles ta kasar Canada da Lusa Tocetu na kasar Italia arewacin Mali kuma an mika su ga sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya cikin koshin lafiya. Daga bisani an kai su Bamako babban birnin kasar Mali ta jirgin sama inda shugaban kasar ta Mali Bubakar Keita ya gaisa da su. Har ya zuwa yanzu ba a san wake da alhakin sace su ba, to amma mayakan kungiyoyin kabilu da masu ikirarin jihadi a yankin na Sahel na aika-aikar su tun shekara ta 2015 kuma sun kashe ɗaruruwan fararen hula cikin shekarar da ta gabata. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya faɗi cewa an sake jefa rokoki kan wani sansanin soji da ke Iraki inda sojojin haɗaɗɗiyar kungiyar haɗaɗɗiyar rundunar sojin da Amurka ke jagoranta suke a ranar Asabar, inda uku daga cikin sojojin haɗin gwiwa da kuma sojojin ƙasar Iraki biyu suka ji raunuka.
Gabatar da farko ga rahoto na musamman.
Har yanzu dai wasu ƴan Najeriya musamman dai a yankunan karkara basu daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba, musamman ganin yadda wutar lantarkin ta yi wuya a yankunan karkara. ƴan Najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa, yayin da suke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya ƙarfa gwiwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita. Amma dai kuma da yawa har shekarar 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idan gani ba.
Muhammadu Mustafa kenan. Gaskiya wannan wata manage ne ce. Sai a dan tsammana kara ai banza da mu. Kuma wata na yi a ce kawo kudi.
Matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sauya mata suna. Daga tsohon sunanta ne fa zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta PHCN, wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba ya sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarki don a inganta ta. Wannan dabarar ma dai wasu ƴan Najeriya sun ce bata haifar da da mai ido ba.
Sunana Ibrahim Danbatta. Magana ingantaccen wuta a Najeriya ma bata taso ba. Gaskiya al'amari indai gwamnati tana so ta talaka adalci ta karbe wannan wutar.
Mai magana Adamu Abubakar Dogwa. Gaskiya wutar lantarki a Najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba a da. Kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samun ta.
Babbar damuwar da za ta dade a zakatan wasu ƴan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar 2019 dai ba za ta kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya zo ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a koda share gurin da aka ce za a yi aikin ba, yayin da al'umar jihar Kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka waye gari ministan wutar lantarki ya zo jihar Kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba.
Sunana Hamza Alhassan daga nan Santara Maki. Ministan da ya wuce alƙawarinci ya yi magana cewa a sai aikin nan an kai kusan 75% an gama, to amma gashi Allah ya kaddara ran minista sai gashi ma daga bakin shi ya faɗa cewa aikin nan ma kufi din ma ba a share ba, yanzu ma ake kokarin share gidan ma za a fara aikin. Dokin da minista ya ga kusan kwana 7 aka yi ko mun tsaye ba da ke wutar ba.
Ganin irin dungushan da ake samu na wutar lantarki a sassan Najeriya da ya fara jawo hankalin wasu mahukunta, domin kuwa gwamnati da majalisun kasa sun fara bincike domin ganin yadda aka saida wutar lantarki da nufin ƙara duba maganar saida wutar da aka yi a baya. Kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka dade sira nuna da cewa akwai matsala maganar sayar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba. Kamar Muhammad Lawan na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki.
Har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar. Za ga inda suke samu awa 5, awa 4, yanzu sun koma awa 1, awa 2. Kullun zaka ji su ƴan kasuwan suna complain maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siya yanda ya kamata. To taya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta?
Alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen ƙasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba?
Alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa ka'ida?
To ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya, kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa? Injiniya Shehu Tanimu ƙwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon mahaikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama.
Matsalan wutar lantarki a Najeriya babban matsalan shine tunda aka fara abinda suke kira 2005 Power Sector Reforms Act, wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su to tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin koda ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutan bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza
sai suna magana ne cewa babu wutar engineer ban tsama ai magana yadda za a raba ta
daga baya baya kenan misali a shekarar 2019 wutan nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sai wutar lantarkin idan suka sai wannan wutan suka raba mu mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutan
yanzu kai kana so engineer ka ce wai akwai wutan raba ta ne matsala
akwai wutan ba a sayan isasshen wutan ne da za a raba wajen rabawan shine babban matsala sana'ar babu riba domin wanda yaje ya saya shi kanshi ya dauka cewa zai ci banza ne
da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta
gaskiyar magana mu fadi mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karbo kudaden wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu ɗan kasuwa ne su sun siyo ne kuma suna so su sayar
engineer an shigo sabuwar shekara kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samu da wutar lantarki
akwai domin tura ta fara kaiwa bango dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman tatsuniya
tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabuwar shekara da muka shigo
sunana Sadiq Abubakar Alhassan daga Central Market Kaduna tunda wannan wace shekara ta wuce muna sa ran Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa shekarar da zamu shiga ya zama tacewa an samu dacewa
Isa Lolikara Mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya
matsalolin Najeriya kafin su kashi bambam za mu ba watanni ba kana barun famfo babu titinan mota masu kyau na shindadi kuma gashi barayi sun haka saga katutu kana gana ana can hanci ana ta can zalin
Kungiyar alarammomi da malaman tsangayu a jihar Nasarawa ta buƙaci gwamnatin jihar da kada ta yi amfani da ƙarfin jami'an tsaro wajen kame almajiran da ke bara akan tituna. A maimakon haka sun nemi gwamnati ta ɗauki matakin gyara tukuna. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da rahoton.
Shugaban alarammomin a jihar Nasarawa Gwani Imam Abdullahi Aliyu ne ya mika kokon baransu bayan gwamnatin jihar ta yi barazanar maida almajirai masu ƙasa da shekaru 10 zuwa garuruwansu na asali. A cewar shugaban alarammomin su masu bin doka ne don haka suke buƙatar gwamnati ta gyara tsangayoyin da ke jihar ta yadda almajiran za su samu ilimin addini da na zamani.
Haka din da suka yi tunda sun faɗa mana cewa yaran da ba su kai shekara 10 ba zuwa ƙasa amma she su a jihohinsu mun yadda don mun zama da ita gwamnati amma sun ce waɗanda suke indijin na gari abinsu na ƙasa za a bar su ba za a kai su wani guri ba. Abinda mun gaya ma gwamnati shine ta duba ainihin waɗannan yara akwai marayu wanda iyayensu sun mutu akwai wanda iyayensu ba su da ƙarfi duka wannan rashi ne yasa an kwashe an kawo ma ainihin wannan makarantu shine ya haifar da kuma wannan barace-baracen amma abinda muka rokawa gwamnati ta duba da idan rahama da adalci ta kawo tallafi a waɗannan wurare din nan abinda ya shafi abinda za a ci da kuma ainihin abinda zai zamanto na gyaran wurin da za su zauna ma a wuraren mu da muke sa'annan kuma su kawo mana tallafi na karatu na zamani ma a ciki maganan yaran ma na masu barace-barace mu roƙo gwamnati cewa abin tabban mu shi a hannun mu kar a sa muna yan sanda ko sojoji ko civil defense su bi muna yara
Shugaban alarammomin jihar Nasarawa kenan Gwani Imam Abdullahi Aliyu shi ma sakataren kungiyar alarammomin Umar Shuaibu yace sun gabatar da kokon baransu ne wa gwamnati da ta tallafa wa tsangayin ta kuma umarci iyayen yara su dauki hidimar ƴaƴansu a makarantun Allah
sannan muna roƙon su kafa wani hukunci akan iyayen yara wanda ba za iya kawo yaro ba a makarantar Allah sai ubansa ya masa wani hidima na musamman kafin ya kawo sai muhimmanta wannan abin kamar yadda ake muhimmanta karatun boko kuma ya shafe da sarakuna sun yi angonsu su lura da duk affairs din iyaye da duk wanda zai kai yaron sa wajen nasara ko zai shigo da shi ya tabbatar da ya masa wani abu na musamman kafin ya kawo sa.
Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Ahmadu Jabiru tace sun tantance sun kuma samu adadin yawan almajirai da ke jihar da suka kai kusan 64,000.
Muna da yaya a yanda muka yi capturing data yayan sangayoyi wanda suke karatu a various sangayoyi a state gabaki daya muna da 63,000 da yan kai. A wayannan 64 da babu kadan akwai yaya masu shekaru daban-daban ne daki-daki. Akwai wanda suke da karancin shekaru ko kasa da shekara 10. To a wayannan shekarun ne za a zo a tantance a samu yawan wayannan kananan yayan. Gwamnatin Nasarawa ba za ta amince yaro da ke kasa da shekara 5 ko yaro mai shekara 2 ko 3 a ci a raba shi da iyaye a kawo shi wata kasa da sunan yazo karatun sangaya ba. Za a nemi yanda za a maida su gaban iyayensu a duk daga inda aka kawo su. Wanda kuma suna da shekaru masu dan dama kamar a ce shekara 10 sama ko da ba ƴan jihar nan bane. Gwamnati bata damu a ce lallai ta maida su inda suka zo ba. Amma da ka'ida cewa ba za su fito su yi bara a kan tituna da sunan su za su nemi abinci ma kansu su za su tsirar da kansu su za su yi abu ba. Saboda haka maganan 63,000 za a maida su wani wuri mu ba mu san daga ina suka samu wannan figo da wannan bayani ba.
Kwamishinan mata da walwalar jama'a kenan a jihar Nasarawa Hajiya Halima Ahmadu Jabiru. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaishe ki Zainab Babaji, kuna sauraron shiri na musamman ne daga cibiyar watsa shirye-shiryen muryar Amurka da ke Abuja, Najeriya. Ƙoƙarin ƙwaƙulo jijiyar matsalar tsaro a Najeriya, wasu masana na ganin an bar jaki ne kawai ana ta dukan taiki. Wakilinmu da ke Kaduna Isa Lawal Ikara ya haɗa wannan rahoton.
Wasu dai na ganin tsarin tsaron ƙasa ne ya riga ya nauyi yayin da wasu ke ganin matsala ce ta al'umma baki ɗaya. Brigadier General Sale Bala Mai Murabus na cikin manyan sojojin da suka aje aiki a Nigeria kuma ya ce tsaron na da matsala matuka.
Yaƙi na soja ko ƴan sanda aje a kashe mutum ba shi ke kada masifa ba, ƙara hayefo masifa yi. Yanzu mun yi shekara 10 muna yaƙin Boko Haram. Yanzu ka duba ka ga ƴan Boko Haram ɗin nan idan aka nuna hotunan gawawwakinsu zaka ga samari ne da suke da shekara 15 zuwa 20. So a lokacin da aka fara yakin Boko Haram din nan, ka tambaye kanka shekarun su nawa. Saboda haka ni soja ne, ba wai ina tsine wa kasar mu bane. Wallahi shugabannin mu da mu kanmu da Allah ya wa alfarma, idan bamu dawo talakokin mu mun ba su haƙƙin su, mun yi rainon su yanda Allah ya sa mana ba, to babban masifa yana gaban mu. Talauci da rashin ilimi da kyama da mu shugabanni da wanda Allah ya wa alfarma muke wa jama'an mu, masifar da ke dawowa kanmu kenan.
Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na cikin manyan lamuran da ke ci gaba da dauke hankalin yan ƙasa, musamman ganin yadda sace mutane domin karbar kuɗin fansa da kuma hare-hare na kisan gilla a ƙauyuka ke ƙara ƙaruwa. Tunuma dai wasu al'umma suka fara ɗaukar matakan kare kawunan su a yankuna da ƙananan hukumomi da kuma faɗin jihohi a wannan ƙasa, yayin da wasu ƙungiyoyi suka fidda tsare-tsaren ganin sun taimaki nasu al'umma baki ɗaya. Dr. Usman Bugaje shine shugaban cibiyar bincike da bunƙasa arewa ta ARDP da ke da makamancin wannan tsari a matsayin ƙungiya.
Ba zai yiwu mu bari don an baka damar kai gyara ka ƙi mutane su yi ta mutuwa ana gallaza mu jama'a kuma a zuwa ƙyale ka kai wane ne.
Dakta, kun daɗe kuna bin lamuran tsaro tun daga tarurrukan da kuka yi a baya, kana hango haske?
Ai, hasken ɗaya ne in kana so in yi shi ƙararra, wato ƴan bokon mu wanda in tsaro ne take magana sun sani, in littafi ne da bahasi a rubuta abu sun sani, in magana ce sun san yadda za a yi ta. To waɗannan in sun haɗu ba abin da zai ɓace masa. In ma ka ce kai ba za ka yi bukole, za a gano kai ɗin ne kuma za a sanya za a yi da kai. Amma bai yiwuwa a bar mutane kawai, an ba ku dama da ku taimaka ma ƙasa, ku taimaka ma jama'a, amma ku tsaya kuna nan zaune bisa kujera sai shan daɗin mulki kuke, amma mutane jini ake zubarwa dare da rana, ana gallaza wa mutane, ana yin abubuwan da suke fita, mutane sun fita hayyacin su, ba a san inda za a kasa gaba ba, bai yiwuwa a ƙyale.
Cibiyar ARDP da Dr. Usman Bugajen ke jagoranta ma dai ta riga ta kafa wani kwamiti na ƙwararru akan harkar tsaro a arewacin wannan ƙasa. Kuma Dr. Salim Omale na cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna na cikin 'yan kwamitin da ke ƙoƙarin ƙwaƙulo mafita a yankin arewa.
Babban abin da ke gabanmu shi ne ya za mu yi mu haɗa kan al'umma, mu fahimci abubuwan da ke afkuwa a yankuna daban-daban, kuma mu ga yadda za mu taimaka a samu tasirin warware wannan rikice-rikice da rashin tsaro. Jama'a da al'umman arewacin Najeriya da gwamnatin tarayya gabaki ɗaya, har ma da masu tallafa ma ƙasar Najeriya wajen samar da tsaro, za su ba mu cikakken haɗin kai a cikin wannan kokari da muke so mu aiwatar.
Wannan magana ta matsalar tsaro a sassan Najeriya dai ta riga ta sabbaba kirkirar jami'an tsaro na yanki, inda kudu maso yamma da wasu matasan arewacin Najeriya suka kaddamar da nasu ƙungiyoyi, yayin da wasu yankunan suke shirin ganin su ma sun shige gaba wajen kawo ƙungiyoyin da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mun gode Isa. Har yanzu akan batun tsaro muke. Gwamnonin shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun umarci kwamishinonin shari'a na jihohin shiyar guda shida da su nazarci dokokin ƙasa da zai ba su damar ƙirƙira da kuma lalubo hanyar da zai taimaka musu inganta harkokin tsaro da ke addabar shiyar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya haɗa mana rahoto a kai.
Mai masaukin baki gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fayyace matsayin gwamnonin jihohin kan matsalolin da suke addabar shiyar arewa maso gabas, musamman na tsaro.
Bangaren sashen arewa maso gabas na tarayyar Najeriya, mun gwamnoni mun haɗu mun tattauna akan matsaloli da suka addabi wannan yanki, musamman wanda suka shafi harkokin tsaro da mu'amala da walwala a cikin al'umma. Mun kuma daidaita cewa mun yaba da kokari da gwamnatin tarayya ta yi, kuma mun gode wa shugaban kasa musamman da ya tsaya aka kafa hukumar nan ta ci gaban yankin arewa maso gabas, wato North East Development Commission. Mun kuma ba da umarni wa kwamishinoninmu na shari'a na waɗannan jihohi da cewa su haɗu su tattauna su duba dokokin da suke jihohinmu, saboda mu duba hanyoyin da za mu bi domin mu kawo ƙarshe ga matsalolin rashin tsaro da suke wannan jiha, musamman saboda ainihin matsala da ake samu a tsakanin iyakokinmu, waɗanda wasu suka ƙetaro daga wasu jihohi su shiga wasu jihohi domin su yi ainihin ta'annati kuma su cutar da al'umma. kuma su fake da bambancin waɗannan rashin aminta da dokoki ko kuma rashin kyautata tsaro daga hukumomi na tarayya. A don haka mun ce su duba yiwuwan yanda za mu ƙarfafa dokokinmu domin mu samu mu jingina tare ko dan za mu samu mu ba da kariya wa al'ummarmu duka gabaki ɗaya.
Masani kan fannin tsaro Brigadier General Laden Yusuf Mai Murabus ya yi tsokaci kan niyyar gwamnonin na ganin sun samar da ingantaccen ayyukan tsaro ta hanyar doka.
Ai kaga sojoji suna da halin taimakawa hukuma. To kaga gwamnoni ko su ne hukuma. Kan tsaro ba wai kawai ta soja bane kawai. Mutane suna da kuskure cewa in soja ya zo shikenan harkan tsaro ta abin nan da shirin su. A'a, harkan tsaro abu ne na kowa da kowa. To dun gwamnoni sun ce za su kirkiro wani abu wanda zai taimaka a samu wannan abin na harkan tsaro din. Ni fa ana wa ra'ayi. Ai ban ga wani laifi ba akan wannan. Kaga akwai taimako na bayar da labari, information na sirri. Kai ma dan jarida ya kamata ka shigo cikin wannan ayyaki da kai. Eh, mutanen gari ya kamata su shigo ayyaki da su kowa. Kamar maza eh ka kira soja ka gaya musu gafa abinda na ji da shauran su. Kuma zaka ilmantar da jama'a cewa ga abinda ke faruwa dan Allah in kun ji wani abu ku samu soja ku gaya musu. To ai kai ma aike ka shiga yakin kenan. Abinda nake nufi kenan.
Alhaji Sagir Madakin Shira'a cewarsa hukumomi sun gaza inda ya buƙaci ganin an shigo da iyayen ƙasa da kuma duk masu fada aji a cikin al'umma.
Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi duka sun gaza a ta ɓangaren tsaro. Sun ɗan dai ƙoƙarta amma dai ƙoƙartawan nasu bai kai a yaba ba ko ba don wani abu saboda abin nan ana ta yinsa har yanzu ya kasa ƙarewa. Dole a nemi sarakuna da masu unguwanni da manyan gari a saka su.
Tuni dai wasu shiyoyin ƙasar sun ɓullo da shirin samar da jami'an tsaro na al'umma. Abdulwahab Muhammad Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba shiryawa a kowane wata a birnin Abuja domin tattaunawa akan batutuwan da suka shafi rayuwar mata. Ga wakilar sashen Hausa Hawwa Umar da rahoton da ta hada mana akan taron.
An zakulo irin matsalolin da mata ke fuskanta kamar rashin basu ingantaccen ilimi, kiwon lafiyar mata masu juna biyu, fyaɗe, auren wuri, tallace-tallace, da cin zarafin mata a gidan aure da rashin basu mukamai a bangaren siyasa da sauransu. Honorable Asadebilita Bashir, yar siyasa daga jihar Borno, ta ce mata na fuskantar matsaloli da dama a bangaren siyasa.
Na daya ba a so mata a su wakilce jama'a, maza ba sa so su ga ana damawa da su, ba sa son a ce mace ta yi suna ko a ce ta ci zabe ɗan uwanmu masaje, ba sa so mu a cikin siyasa.
Mata yan suna mara mata baya in sun fito siyasa?
Mata ba sa mara ma ɗan uwanmu mata baya, gaskiya idan ya zo ga zabe maza su suke bani kuriya.
Aja Hawwa Bukar, na daɗe ina siyasa. In aka zo rabon mukamai in aka ci zabe da ƙyar a samu mace, samu wani abun kirki, sun fi son a baka ko wani board member in ka gama ka je kana wani yar murya inda suke.
Maria Ibrahim Baba daga jihar Kano ta ce matsalar mata na farawa ne tun daga gida tare da jan hankalin iyaye wajen gyara tarbiyyar yara.
Ya mace tun haihuwarta take samun mishkila da inda ya kamata ma a duba ta, a tattalaye ta, a gyara ta har ta girma. Saboda haka in Allah ya baka ƴaƴa da maza da mata ya kamata kai musu tarbiyya tare ba bambanci. ƴaƴa mata ake sawa a gaba tun suna ƴan ƙanana, su za su yi wanke-wanke a ce ai za ta zama matar aure. To shi dan namijin fa shi ma ai zai auri wata, shi ba ya masa tarbiyya ba, to ya zai zama da ita? Shi yasa kika gani ma yanzu aure ma yana neman ya gagara a cikin al'umma.
Ita ma Umma Rimi daga kungiyar da ke kwatowa mata ƴancin su ta yi ƙarin bayani game da ayyukan kungiyar.
Muna aiki ga samun ƴanci wa mata a gidan mijinsu a kuma a waje, su zo su bayyana abin da ke faruwa da su idan ana kuntata musu a cikin gida. Muna da irin kaman flyers da muke sa sunayenmu da ayyukan da muke yi, mu ƙara faɗakar da mutane cewa ga mu aikin da muke yi.
Mun gode Hawwa. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da wakilan sashen Hausa na Muryar Amurka da suka taimaka wannan shiri ya kammala. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
Voix Afrique. Le monde